أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا تقوس قواتاً جماد الأولى إجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقمكزوا مدينة جبودايا لدري هدو دا أربعين دبيو واندي ديدي دا عشرين دا أكو قواتاً شابيو شكرة تجبو بيو دا عشرين ميلادية. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan babban masallaci na Jibuis da ke wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin nan na Sharhus Sunna na babban malami Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasi na 17 a cikin wannan littafi mai albarka. Muna kan gabar da malam yake bayani game da wato ilmul kalam, falsafa, husuma, jayayya, jidali a cikin sha'anin addini. Wannan abu ne wanda yake fararren al'amari, yana jefa shakku a cikin zuciya. To, a ƙarƙashin haka malam yake mana bayani game da nuna kuskuren mutum ya dinga kokarin fassara ayoyin Al-Qur'ani ko hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar falsafa. Haka kuma mutum ya ki gaskiya, ya zama mai musu, ya zama mai jayayya da jidali, irin ainihin wato abun zargi a cikin addini. Bayan nan sai kuma muka shiga wata gaba mai muhimmanci, ita ma al-kalamu fi rabb, wato shine game da magana game da abin da ya shafi Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ba a cewa komai game da abin da ya shafi Ubangiji subhanahu wa ta'ala dangane da sufofinsa sai abin da ya sufanta kansa da shi a cikin Al-Qur'ani. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana wa sahabbansa, domin Allah mai girma da ɗaukaka shi kadai ne, babu wani abu da yayi kama da shi, kuma mai ji ne, mai gani ne. To, ita ma wannan gaba ta Imam Al-Barbahari Sheikh Fauzan yayi mana ƙarin bayani da sharhi akan ta a darasin da ya gabata. Da haka za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa qauluhu wa ma bayyana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li ashabi, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Yace wa ma bayyana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, shafi na 56 kan gaba ta karshe. Wa ma bayyana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li ashabi, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayanin sa ga sahabbansa. Madarul asma'i was sifat 'ala al-kitabi was sunnah, wato sunayen Allah da sufofin Allah subhanahu wa ta'ala suna kewayawa ne akan littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. وتفسيرها ايضا هكا فسر wani suna cikin sunayen Allah ko fassarar wata sifa cikin sifofin Allah ita ma za ka same ta ne a cikin alkitab wa sunna cikin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wa lughatil arab da kuma lugha yare na larabci alladina zala biha shar'u wanda shari'ar musulunci ta sauka ne da wannan yare na larabci kenan idan aka samu wani suna cikin sunayen Allah ko wata sifa cikin sifofin Allah to imma dai alqur'ani ya fassara mana ma'anar wannan sifa ko kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam su fassara mana wannan sifa din ko kuma idan bamu samu wata aya da ta fassara wannan sifar bamu samu wani hadisi ingantacce wanda ya fassara wannan sifar bamu samu wata magana cikin magabata ba da suka fassara wannan sifar to sai mu koma zuwa ga yaren larabci a larabci wannan kalma wannan sifa me take dauka wala nadhhabu liman tiki aristo au aflatun au fulanin au illan malai yace ba za mu tafi wajen kokarin fassara wata aya cikin alqur'ani ko fassara wata sifa cikin sifofin Allah mu tafi zuwa ga falsafa irin ta aristotle masana falsafan nan na greek aristotle da kuma plato mai wayannan sune daga cikin manya-manyan ainihin wato philosopher na greek da aka bala mu ce ga wata sifa ta Allah madaukakin sarki ta zo bari mu koma cikin falsafa ta mutanen greek irin wato irin su wato aristotle ko kuma plato ko socrates da ire-iren waɗannan mu ce da su za mu dauko mu fassara wata sifa cikin sifofin Allah madaukakin sarki au fulan ko mu dauko fassarar wani au illan ko kuma da ire-iren su shine illan min at-tajanni ala shari'ati Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga cikin wato at-tajanni tuhuma ga shari'ar Allah madaukakin sarki a ce za a fassara wata shari'a ta Allah ko a fassara wata aya cikin alqur'ani amma fa a mahanga ta masana falsafa irin aristotle irin su plato ومن استبدال الوحي بالمنطق وعلم الكلام كما ان akai haka to wannan ya zama daga cikin musanya wahayin Allah da mantiki wato wa ilmi al-kalam da kuma ilimin falsafa sai ya zama da an nemi musanya a madadin a fahimci wahayi ta hanyar koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma a fahimci wahayi ta hanyar wadancan philosopher thing to sai zama daga cikin wannan yana daga cikin hanyar musanya wahayi bi mantiq da mantiki wa ilmi al-kalam da kuma ilmi al-kalam shine ainihin wato ilimin falsafa wa ma za jana ilmi al-kalam wal jidal ala haula da kuma irin abinda ilmi al-kalam wato ilimin falsafa wal jidal da ilimi irin na jayayya da irin abin da ya jawo ala haula ga waɗancan da suke kokarin ainihin wato gina fahimtar su ta addini akan ainihin wato masana falsafa min ad-dalal nabata wal khaybati da tafiwa wal khusran da kuma hasara ko wa ma za jana ilmul kalam da kuma wato menene ilmul kalam wato ilimin falsafa wal jidal da jayayya zai jawo ala haula ya akan waɗancan mutane min ad-dalal nabata wal khayba da tabiwa wal khusran da kuma asara walam yasilu kuma zaka ga ba za su samu kaiwa ba ila natijatin zuwa ga samun wata nasara wa hadha bi ikrarihim wannan kuwa ta hanyar ikrarin duk waɗansu waɗanda kake ganin da sunan addinin musulunci sun zurfafa wajen ilimin falsafa da shi suke kokarin fahimtar addini to za a ga su ma daga ƙarshe ba tabewa suka yi hasara suka yi bata lokacin su suka yi kuma ba su kai ga cimma wata nasara ba kamar yanda wannan da furucin su da bakin su sun fada kamar irin su Abu Aban wato Hamid al-Ghazali irin su Fakhruddin Razi waɗannan za a ga su duk gaba ɗaya kamar shi kansa Fakhruddin Razi in ka koma cikin ainihin wato tafsirin da za a ga irin wannan wajen fassara ayar alqur'ani ya shiga cikin ilimin falsafa ai ta fada da bayani a dauko can ai ta kwatance da misalce in ba kaza ba to kaza kenan in kaza ne to kaza to ire-iren waɗannan su ma duk waɗanda Allah ta'ala ya sa suna da rabo
daga karshe zaka ji watsar da wannan ilimin falsafar suka yi suka dawo zuwa ga alqur'ani da sunna bisa fahimtar magabata ta gore afnau a amarahu irin waɗannan waɗanda suka tafi wajen kokarin fahimtar addini amma a fahimta irin ta masana falsafa irin fahimta ta masana falsafa to sun karar da a'marahum rayuwarsu gaba daya bil jidal da jayayya wal khusumat da ridinkimu karshe za ga abin nan saboda suwa ilmin falsafa komai zaka iya cewa why what when har Allah madaukakin sarkin yayi abu zaka iya cewa why kaga wannan Allah ta'ala ce la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun Allah ba a tambaye sa me yasa to amma suwa ilmin fada ilmin falsafa shine duk abin da ka gani zaka iya tambayar yaushe ne waye ya wato menene wannan abu to shine sai suka karar da rayuwarsu bil jidal ta hanyar yin jayayya wal khusumat da husuma wa aqarru fi nihayati al amr suka tabbatar a ƙarshen al'amarin su annahum ma wasalu ila natijati su da kansu suka ce basu isa zuwa ga wata nasara ba ƙarshe duk sun karar da rayuwarsu wajen wannan ilimi na falsafa amma ƙarshe bai haifar musu da tsami ido ba walau annahum sallamu lillah wa li rasulihi lastarahu bane yace kaga da tun a karan farko sun sallama wa Allah sun sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sun huta in suka ga wata aya ko suka ga wata sifa cikin sifofin Allah to da sun sallama Allah ta'ala ya musu bayani ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara musu ma'anar wannan sifa da sun huta wali hada yaqulu qa'iluhum da wannan ne ma wani daga cikin su yace nihayatu iqdamil uquli iqalu واغلب سعي العالمين ضلال وارواحنا في وحشه من جسومنا وحاصل دنيانا اذل ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا الا ان جمعنا فيه قيل وقالوا وسوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا وانا daga cikin wayannan malamai da suka tafi akan wannan ilimi na falsafa na Aristotle irin su da na Plato su kansu da karshe wani daga cikin su yake ta nihayatu ikdamil uquli nihayatu ikdamil uquli yaqalu wasu sun ce Abu Hamid al-Ghazali ne yayi waɗannan baitukan wasu sun ce Fakhruddin al-Razi shine yayi waɗannan baitukan yake ta nihayatu ikdamil uqul wai karshen gabatar saboda su masana falsafa su hankali yana gaba da komai masana falsafa wannan ita ce nazariya din su hankali yana gaba da komai dan haka ko nassi sai dai ya goyi bayan hankali ba hankali bane zai goyi bayan nassi dan haka dukkan wata aya ko wani hadisi da yazo in ya ci karo da kwakwalwarsu to ba za su karba ba a karkashin haka sun mayar da nusus da yawa saboda sun gabatar da hankalin su akan shari'a maimakon su gabatar da shari'a fiye da hankalin su sai suka gabatar da hankali fiye da wato a gaban shari'a to shine sai wannan daga cikin mawaka wato cikin wayannan malaman sai yake ta nihayatu ikdamil uqul wai karshen gabatar da hankali a gaban shari'a ke kalu da baibai duk lokacin da kace ba za ka sallama wa shari'a ba za ka sallama wa alqur'ani da hadisi ba hankali kai da shi kake auna abubuwa to karshen gabatar da hankali a gaban shari'a shine da baibai nihayatu ikdamil uqul karshen gabatar da hankula fiye da shari'a ya kalu da baibai wa aghlabu sa'i al'alamina mafi yawan fafutukar al'alamina talikai dalalu akan bata suke mafi yawan kujuba da kaiwa da komowar talikai yace akan bata suke wa arwahuna yace ta rawukan mu fi wahashatin suna cikin imuwa min jisumina wato wa arwahuna min jisumina rawukan mu ga su suna cikin gangar jikin mu fiwa hashatin amma a rikita suke suna cikin dimuwa su ma rawukan namu wa hasilu karshen abinda muka tabbatar duniya na a wannan duniya ta mu azan cutar da kanmu muka yi wa wabalu da kuma jefa kanmu cikin bala'i walam nastafid yace ba mu karu da komai ba dula umrina walam nastafid ba mu fa'idantu ba dula umrina tsawon rayuwar mu shekarun nan duk da muka fata min basina daga bincike da muke ta yi illa an jama'ana face kai abinda muka tattara a cikin wannan bincike namu kila wa qalu ba Allah ya ce ba annabi ya ce sai dai sun ce an ce wannan ɗaya daga cikin waɗanda suka tafi tsawon shekaru wajen gabatar da ilimin falsafa akan fahimtar alkur'ani da sunna. To shine yake waɗannan baitukan yake cewa ƙarshen rayuwarsu sun gano ashe da ba su sallama wa ayoyin alkur'ani, ba su sallama wa hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ashe ƙarshe sun gano ashe bata wa kansu lokaci suka yi, shekarunsu sun tafi a banza, kuma ƙarshe sun tattara wasu maganganu da ba aya ba hadisi, sai wane ya ce wance ta ce su wane sun ce, ba za ka ji qala Allahu qala Rasul ba, sai dai wane ya ce su wane sun ce. Faqad saru fi shakkin wa fi rayb, lalle waɗannan mutane sun kasance cikin shakka wa fi raybin, sun kuma sun kasance cikin kokwanto. Amma alladhina sallamu lillahi wa lirasuli, amma duk waɗanda suka sallama wa Allah, suka sallama wa manzansa, faqad tarahu min hadha, kaga su sun huta da wannan. Da aya alqur'ani ta zo aka ce ga ma'anar shi ke, hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo, shikenan su sun sallama wa aya alqur'ani, sun sallama wa hadisi, ko da ko wannan aya alqur'ani ta ci karo da kwakwalwarsu, su suna ganin kaman kwakwalwarsu, to sai dai su tuhumi kwakwalwarsu, amma ba za su tuhumi nafsi ba. In wani hadisi ya zo suka ga ya ci karo da kwakwalwarsu, to za su tabbatar da cewa kwakwalensu ne marasa lafiya, amma nafsi talauci. To dan haka duk wanda ya sallama wa ayoyin alqur'ani, ya sallama wa hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya huta. Amma duk wanda shi da hankali ya gabatar da shi, hankalin zai bambance masa ba aya alqur'ani ko hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, to karshe shi ma zai shiga cikin irin abin da wannan ainihin wato malaman suka faɗa, cewa karshe mutum zai tabbatar da yayi wa kansa hasara. Wa yaqulu ahlu dhalal aidan, wani daga cikin ma'abota bata shi ma yana cewa la amri laqad dhabtu al ma'ahid kullaha wa sayyartu tarfi bayna tilka al ma'alim falam ara illa wadi'an kaffa ha'irin ala dhikrin aw qari'an sinnanadimi, wani shi ma cikin irin wanda suka gabatar da hankali fiye da nafsi, sai yake ta la'amri ina rantsuwa laqad dubtu al ma'ahida, na kewaya al ma'ahid kwalejoji, makarantun kwaleji kullaha, duk wata kwaleji na kewaya ta, wasayyartu tarfi na tafiyar da idanuna na leka ko ina da ko ina, baina tilkal ma'alimi tsakankanin waɗannan makarantun, falam ara, amma har na shiga wannan makarantun kwaleji daban-daban da na shiga, har na ƙare zamana na yi kalle-kalle na dudduba na yi binciken da zan yi, har na fito, falam ara, ni ban ga kowa ba illa wadi'an kaffa ha'irin, face sai kawai wanda ya yi tagumi shi ne wadi'an kaffa ha'irin, wato sai dai ga wanda ya ɗimauce wata sa ya ɗora tafin hannunsa ala zikinin a haɓa, ma'ana sai wanda ya tagumi. Duk da na duba sai naga sabida duk gaba ɗayansu suna gabatar da hankali ne akan nafsi. To da na shiga makwalejojin gaba ɗaya sai naga daga wanda za a ganshi, sabida na sani da nadama ya yi tagumi. Au qari'an sinna nadimi, sai kuma wanda yake cizon dan yatsa shi ne qari'an sinna nadimi, yace duk da na gama kewaye na a wannan kwalejojin, tunda ba kwalejoji ne da ake koyar da qala Allahu qala Rasul ba, to duk wanda na gani sai in ganshi karshe dai ya gama kwalejin kuma ya fito daga na sani, ko dai in same shi yayi tagumi ya rikice, ko in same shi yana cizon dan yatsa ya bata lokacinsa ya bata shekarunsa, karshe ba abin da ya fahimta game da addini. Abinda wannan baitika guda biyu suke nufi mala yace dafal ma'ahida kullaha, shi wannan mawaki yace ya kewaye ma'ahad kwaleji gaba daya, ma'ahidal kalam, amma fa yana nufin kwalejojin ilimin falsafa, kwalejojin da suke koyar da ilmul kalam wal mantiq, kwalejojin da suke koyar da ilimin mantiki wal jidal, kwalejojin da ake koyar da mutane yanda za su yi musu sayyara qarfahu bainaha, ya tafiyar da idanunsa tsakankanin waɗannan kwalejojin, falam yajid fiha, amma shi dai gaba ɗaya har ya gama kewayensa ya fito bai samu ba a cikin wannan kwalejojin, ma yashbil alil, irin abin da zai warkar da mara lafiya shi bai gani ba. Idan ka shiga da wata rashin lafiya da kake so ka samu waraka, yace to shi dai a cikin kwalejojin duk bai ga wani abu wanda zai warkar da mara lafiya ba. Sannan wa qala, yace laqad ta'ammaltu turqal kalamiyya, yace hakika nayi la'akari da dukkan wasu hanyoyi na ilmul kalam, ilmin falsafa, والمناهج الفلسفية توسو منهجوجي إرنا أيدي واتو مسنا فلسفة فما رأيتها نيدي بانجكر وطنن إلممكم بدو إنن تارتارا تشفي عليلا بانجذاس يوركا جمال الافيا با ولا تروي غليلا بانجذاس يقوصا دوان ديكي تكين كشروا با ورأيت أقرب الطرق sayaga hanyar da tafi kusanta mutun zuwa ga samun abin da zai warkar da shi daga rashin lafiya ya kosar da shi daga kishirwa mafi hanyoyi mafi kusa dariqatul qur'ani shine tafarkin alqur'ani tafarkin alqur'ani yace iqra fil ithbat ka karanta wannan ayar game da tabbatar da subobin Allah ilayhi yas'adu al kalimu at tayyib ilayhi yas'adu al kalimu at tayyib إليه زوا أبنجدي ما أو كجنس الكيني يسعد الكلم الطيب خلموني داتا دا سنا هو هواني إليه زوا الله كلوانا إنك كلوانا آية سنا نونا مك الله ما أو كجنس الكيني أسمى إجابة إليه يسعد أكتي يسعد هو هوا الكلم الطيب kalmomi masu dadi karatun alqur'ani zikiri salatin annabi haylala hauqala tasbihi tahmidi takbiri wadannan alkalimut tayyib din ilayhi yas'adu alkalim alkalimut tayyib yas'adu suna hawhawa su tafi wajen wa ilayhi zuwa ga ubangiji cikin suratul fatir aya ta 10 آية تبيو الله مدوك تنسل كيتي الرحمن على العرش استوى الرحمن وبنجدي ميرحما على العرش استوى يا ديديت العرش العرش انه كما باقى كفر تجمع اتمتك وقرأ في النفق وانن قمد تبتر وانزاها انن كركش جدتين إلى منفلسفة إن كشغا to za a yi ta kwana-kwana da kai wajen fassara maka wannan ayar ta ilayhi yas'adul kalimut tayyib da kuma ar-rahmanu 'alal arshi stawa shi sa malamin ya ma waɗanda suka shiga cikin ilimin falsafa domin su fassara sufofin ubangiji karshe su ma sun zo sun yi da na sani mun karanta baitukan a baya cewa su ma duk da na sani suka yi game da bin wannan hanyar domin gane addini da ka yadda cewa Allah madaukakin sarki da kansa cikin alqur'ani yace dan ka tabbatar masa إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه يسعد الكلم الطيب هذا كلم مما تشو سنا هو هو سوى جريش لكن وانا كتبتر الله سنة الله تعالى الرحمن وبنجدي مرحمة على الأرش استوى يا دي ديت على الأرش كتبتر الله يا دي ديت على الأرش يا دي ديت مكتنية وقرأ في النفي كما كرنت وانا آير وجن كوري وألا أبين دي كوري وكنسا ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء باب وانا أبديه كما دعا الله بابش لا أكتنزا جنسا ولا أسونا ينسا ولا أسفو فينسا ولا أعيوكنسا سبحانه وتعالى باب وانا أبو a sama ko a ƙasa da yayi kama da Allah shikenan ka rike wannan ka korewa Allah tamka babu shi da tamka babu wani abu da yayi kama da Allah sannan ka karanta wannan ayar wala yuhituna bihi ilma ba za su iya kewaye shi da sani ba sai dai ka hakura Allah ya ba bayanin kansa gurgudan abin da yake so ka sani game da shi amma ba wanda ya san Allah ciki da waje babu ba wanda ya ce kewaye Allah da sani gaba daya babu sai dai Allah ya ba da dama ka san shi gurgudan inda yake so ka san shi ta hanyar sunayensa da sifofinsa cikin alqur'ani ko cikin hadisan manzansa fakat qawluhu fadinsa fa huwa jalla sana'uhu wahidun ubangiji mai girma da daukaka wanda yabansa ya daukaka shi kadai ne ka rike wannan sifa ce ta Allah shi kadai ne tallin tal kullun wal jallin jall subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay ba wani abu fa da yake kama da shi amma tattare da haka wa huwa samiu shi mai ji ne al alim al basir kuma mai gani shi mai ji ne kuma mai gani ne. To daga nan za ka gane Allah yana ji, jin sa ba mai girin. Allah yana gani, ganin Allah babu wani mahaluki a sama ko a ƙasa mai gani irin ganin Allah babu. Ganin Allah da jin Allah ba irin na kowa bane, domin shi mahalicci ne. Sauran masu gani da masu ji su kuma ababen halitta. Daga nan ma the difference is clear. Huwa subhanahu wahid, shi subhanahu wata'ala shi kadai ne. La yushariquhu ahadun, babu wanda yayi tarayya da shi. La fi zatihi, la a cikin zatin sa, wala fi asma'ihi ko cikin surayensa, wa sifatihi ko cikin sifofinsa, wala fi khalqihi ko cikin halittarsa, wa fa'alihi da ayyukansa, wala fi ibadatihi, babu wani da yayi tarayya da Allah a cikin bautarsa. Laysa lahu sharikun, Allah bai da abokin tarayya. Falimadha tut'ibu nafsaka, tun haka ne dan me yasa zaka wahalar da kanka? Me zai sa ka wahalar da kanka? Anta makhluqun, kai abun halitta ne. Wa huwa khaliqun, shi kuma mai halitta ne. Kai daga ji ma ba iri ne bane. Da haka nan an ce kana ji, Allah yana ji sai ka rude? Ka dauka a to ya za a ce Allah yana ji bayan ni ma ina ji? Sai dai a'a, jinka ba irin jin Allah bane. Jinka daban domin kai abun halitta ne, jinsa daban domin shi mai halitta ne. Fa kayfa yuhitul makhluqu bil khaliq jalla wa ala, ta yaya abun halitta zai iya kewaye mai halitta jalla wa ala? Fa anta majaluka, kai fagenka inda kake kaiwa da komowa shine antu sallima lillah, ka sallama wa Allah. Wali rasulihi, ka sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wala tujadil, kar kai jadin ja. Wala tumari, kar kai musu. Wala tut'iba nafsak, kar ka wahal da kanka. Wa tut'iba al-akharin, ka wahal da wasu kuma. An ce Allah yana ji, shi sa sahabbai su ban samu wannan cutar. An ce Allah yana ji, ba wanda ya tambaya. Allah ya ce Allah yana ji, kawai sun yarda Allah yana ji. Allah yana gani sun yarda. Allah ya daidaita al'arshi, ba wani sahabi da ya taba tambayar to ya daidaita take. An ya aje Allah ya daidaita, ba wani sahabi da su lafiya na an ba su kyakkyawar aqida gangariya bata gurbata ba. Jiza sun za ga ba su da wata matsala game da sunayen Allah da sifofinsa. Hadha huwa alwajib, wannan shine abin da yake wajibi. Wal fard, kuma shine abin da yake farilla. Walidhalika sahabatu, dan haka zaka samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yatakallafu hadha at-takalluf, basu kallafa wa kansu irin wannan takallufancin ba, basu matsa wa kansu ba. Wala tawaqqafu inda ayatin, kuma basu tsaya cak wajen yin aiki da wata aya ba. Au inda hadithin, ko yayin wato da suka cimma wani hadisi. Bal barma yuqirrunaha, in sun zo wajen wata aya suna tabbatar da ita, in sun zo wajen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam suna tabbatar da shi. Wa yusallimuna laha, in sun zo kan wata sifa ta Allah madaukakin sarki suna sallama mata. Wa ya'taqiduna ma fiha, kuma suna kudurce abin da yazo cikin wannan aya ko cikin wannan sifa din, suna kudurce abin da yazo cikin wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam. Wala hasala indahum mashakil qab, matsaloli da mushkiloli ba su taba faruwa ba a tsakankanin sahabbai da dai zai ka karanta tarihin sahabbai. An samu wannan rudin ne daga baya, bayan waɗansu waɗanda suka zo suka ɗebo wato fahimta irin ta falsafa irin ta girkawa, suka wasu suka shigo da ita, suka ce da ita za su fahimci addini. To daga nan aka hargitsawa ainihin wato al'umma aqidarsu. Amma kafin wannan za a ga kyakkyawar aqida annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa. Da haka su ba su shiga wani rudu ba, ba su shiga wata wahala ba, ba wata mushkila da suka shiga cikinta. Fal majalu huwa majalu taslim wal inqiyad, shi wannan fagen na sunayen Allah da sifofinsa fage ne na sallamawa da miƙauya. Wala nakhudu fil aqaid, ba za mu kutsa ba cikin abin da ya shafi al-aqaid, abubuwan kudurcewa. Bima khaba fihi, ko bima khaba bihi ahlul jadal, irin abin da ma'abota jayayya, wa ahlul kalam, da ma'abota ilmul kalam, wa ahlul mantiq, da kuma ma'abota falsafa suka kutsa, mu ba za mu shiga nan ba. wa fatakunu annatijatu kama akaru ala anfusim. Domin in muka shiga irin wannan tafarkin na masana falsafa, to mu ma nasarar da suka samu akan kawunan su kamar yadda suka tabbatar ita ce irin nasarar da duk wanda ya bi tafarki irin nasu zai samu kansa na rudu da rashin gane hanya. Fatakunu natijatu, sai natijar ta kasance kama akaru ala anfusim, kamar yadda suka tabbatar wa kawunan su, min alhaira, na rudu, walidrab, da kabuwa, wa adamil wusuli ila natijatin, da rashin kaiwa zuwa ga wata nasara, kama kala ahaduhum, kamar yadda ɗaya daga cikin su da kansa yake cewa walam nastafid min bahthina tula umrina illa an jama'ana fihi qila wa qalu, yace tsawon rayuwar mu da muka bata wajen bincike akan ilmul kalam, to bamu fa'idanci da komai ba, face mun tattara kawai an ce sun ce, qala fulan wa qala fulan, wane yace wane yace, wa in qala kaza fal jawabu kaza, idan ya ce kaza to amsar ita ce kaza, in ko bai ce kaza ba to amsar kaza ce, wannan shine kawai. Shi yasa za ka ga hatta tauhidin fa in lam yakun kaza lakana kaza law kana kaza lakana kaza, irin wannan tauhidin ne na falsafa. A fahimta, in ka duba cikin tauhidin ash'ariya da muke yawan karanta a kasashen mu na Hausa, in ka duba irin su ainihin wato hayatul islam malaka, law lam yakun kaza lakana kaza, wannan duk ilimi duk tauhidi ne wanda yake cakuɗa da ilimin falsafa. Na fata an gane, shi yasa sai ka kasa abun nan. Haka littafin da ake karanta Ummul Barahim, shi ma sai ka rasa inda aka dosa. Shi yasa sai a ce kai fi ilimin tauhidi fa kaɗan ake yi, ban mutum ya yi yawa ba, yi da yawa sai ya ɓata. Ayo, ba dole mutum ya ɓata ba tunda ba aya Alƙur'ani ba hadisi, kawai labari ne na wani kawai ya zo yana ta abun nan. Dole kaga in ka shiga kai ma, to shi ma mai karantar da kai bai gane ba, kuma in ka matsa da tambaya a ce kai munkiri. Yabi da kawai kullu kurci, to ai kaza, in ba kaza ba to kaza, har a gama ba aya ba hadisi. Qawluhu rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha, bale yace fadin Imam al-Barbahari da yace rabbuna, mu ubangijin mu da muke bautatawa, awwalun shine na farko, bila mata ba tare da yaushe ba, shine na farko. Yanzu kowa zaka ji an ce ga shekarar da aka haife shi, komai da kai wanda za a ce shekara ta kaza, yau shekara ta 100 kaza, da barin duniya kaza, an san shekarar da aka haife shi, kila an san iyayensa da sauransu. Ubangiji ta'ala shine na farko ba tare da yaushe ba, shine awwalun, shine na farko, bila mata ba tare da yaushe ba, wa akhirun kuma shine na karshe, bila muntaha ba tare da karshe ba. Jalla wa ala, Allahu jalla wa ala awwalun bila bidaya, ubangiji mai girma da daukaka awwalun shine na farko, bila bidaya da bashi da farko, shine na farkon da bai da farko, wa akhirun bila nihaya kuma shine na karshen da bai da karshe. Qala ta'ala, ubangiji ta'ala ce huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, huwal awwal shine na farkon da bai da farko, wa akhirun shine na karshen da bai da karshe, wallahiru shine mai madaukaki, wal batin shine wanda ba wani bayan shi. Asma'un, waɗannan guda hudun nan sunaye ne, mutaqabilatun, masu dauranta juna. Al awwalu yuqabiluhu al akhir, kaga na farkon, al awwalu farko, yuqabiluhu al akhir karshe, tana dauranta ta, wato opposition kenan. Opposite din awwal shine akhir, opposite din zahir shine batin, shine ke cewa asma'un sunaye ne guda hudu, mutaqabilatun, masu wato kishiyantar juna. Al awwal na farko, yuqabiluhu al akhir na karshe, yana kishiyantar sa. Al zahir madaukaki, yuqabiluhu al batin, al batin yana kishiyantar sa. Wa kad fassara an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al aya, wannan ayar ta huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara ta, fi qaulihi cikin fadin sa, antal awwalu falaysa qablaka shay, allahumma antal awwalu, ya Allah kai ne al awwalu na farko, falaysa qablaka shay'un, kafin kai ba kowa, wa antal akhir, ya Allah kai ne karshe, falaysa ba'daka shay'un, bayanka ba komai, wa anta zahiru kai ne madaukaki fa laysa fawqaka shay'un babu komai a sama da kai wa anta al-batin ya Allah kai ne al-batinu fa laysa dunaka shay'un babu wani abu koma bayan kai wannan hadisin Imam Muslim ya kawo shi hadisi na 2813 hadha tafsirur rasul sallallahu alaihi wa sallam kage yanzu an hutar da kai an hutar da duk wani masanin falsafa me ake nufi da al-awwal falaysa me qablaka shay wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay wa anta adh-dhahir falaysa fawqaka shay wa anta al-batin falaysa dunaka shay manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hutar da duk wani masanin falsafa ya fassara mana ma'anar wannan aya kenan kawai yanzu kaga ba ka da wani abun nan shikenan an fassara me ake nufi da al-awwal al-akhir wa adh-dhahir al-batin هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم wannan shine tafsirin manzon Allah a kawo mun wani malamin tafsiri da yafi manzon Allah iya tafsiri da aka mun wadatu da iya tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma yati mim man yufassiru ghayra tafsirir rasul sallallahu alaihi wasallam thumma sannan daga baya ne fa yati man yufassiru wani mai fassarar kuma yazo bayan gai wato bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tafsirin sai kuma aka samu wani mai fassarar yazo yana fassarar gairar tafsirin rasul ba irin tafsiri da fassarar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa yaquli yana cewa al-zahir ya'ni zahara lil uquli wa zahara lil barahin wai ma'anar al-zahir shine al-ya'ni yana nufin zahara wai ubangiji ya bayyana ko ya daukaka lil uqul ga hankula wa zahara bil barahin ya bayyana da hujjoji ya bayyana lil uqul ka hankula ya kuma bayyana da hujjoji wa laysa ma'anahu annahu fawqa al makhluqat wai ba wai yana nufin cewa ubangiji yana saman halittun sama shine abinda malai yake ta yi mana shimfida a karatun mu na yau yanzu ka ga fassara annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani shi kuma yazo ce a ba wannan ce fassara wannan aya fassarar wai ana nufin ubangiji shine wanda ya bayyana ga hankula kuma ya bayyana da hujjoji da haka ba waccan fassarar ta cewa anta zahir falaysa fawqaka shay'un ba ita ce fassara wannan aya wa ita ba ita ce fassarar wannan kalma wa anta yake cewa annahu fawqal makhluqat aw annahu alin alal arsh ko kuma a ce ubangiji ya daukaka akan al'arshi wai ba daidai bane fa hadha batil wai wannan kuskure mukhalifun li tafsirir rasul wannan kuskure ne a fassara wannan aya ce ba ana nufin ubangiji ya daukaci halittarsa ba gaba daya domin in ka fassara da aka san fassarar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tafsirin naka dole ya ci kasa wato tafsiri ne batin mukhalifun li tafsirir rasul sallallahu alaihi wasallam domin ya saba da irin tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'lamun nas billah huwa rasulullah wanda yafi kowa sanin Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kad fassara hadhihi al-aya kuma shi da kansa ya fassara wannan ayar bi tafsirin wadihin da tafsiri bayyananne bi anna al-awwala da cewa al-awwala na farko wallazi laysa qablahu shay'un shine wanda wani abu bai gabace shi ba awwalun bila bidaya na farko ne da bashi da farko wal akhir na karshe wallazi laysa ba'dahu shay shine wanda wani abu babu wani abu bayan shi ai akhirun bila nihaya shine na karshen da bashi da karshe wadh-dhahira allazi laysa fawqahu shay adh-dhahir madaukaki wanda babu wata halitta sama da shi fawqa makhluqati kenan ubangiji yana saman ainihin halittinsa wa huwa al-qahir fawqa ibadi wa huwa al-hakimul khabir ubangiji ta'ala shine al-qahir mai rinjaye fawqa ibadihi yana saman bayinsa wa huwa al-hakim kuma shi gwani ne al-khabiru mai bada labari wa huwa al-qahir fawqa ibadi a wata ayar Allah ta'ala ya ce shine al-qahir mai rinjaye fawqa ibadihi yana saman bayinsa wa yursilu alaykum hafaza kuma Allah ta'ala shine wanda yake aiko muku da mala'iku masu kiyaye ku sune hafaza lahu fawqiyatul dhat ubangiji ta'ala yana da birbishin takar zati wa fawqiyatul qadr yana da daukakar daraja wa fawqiyatul qahr yana da daukakar rinjaye subhanahu wa ta'ala wa antal batin falaysa dunaka shay kalmar ko jumlar wa antal batin kai ne al batinu falaysa dunaka shay yani annahu ya'lamu kulli shay ma'anar wannan shine ubangiji ya san komai wala yakhfa alayhi shay babu wani abu da yake buya ga Allah fa huwa ma'a kaunihi aliyan tare da kasancewar ubangiji ya daukaka yana sama ala makhluqatihi ya daukaka akan halittarsa la yakhfa alayhi shay'un amma ba wani abu da yake buyar masa min bawadinihim na boyayyan su na batinin su wama tukhfihi suduruhum da abinda wato kira zan su suke boyewa la yakhfa alayhi shay'un babu wani abu da yake buya ga Allah fil ardi aban kasa wala fis sama ko asama thumma yati man yaqul Allahu jalla wa ala la fawq sannan bayan ga aya ta zo karara tamfar rana lokacin azhar sannan sai kuma wani daga bayan zo ya ce mana Allahu jalla wa ala shi fa ubangiji mai girma da daukaka la fawqa baya sama wala tahta baya kasa wala yumnatan baya dama wala yusratan baya hagu wala dakhil al'alam shi ba a cikin halitta yake ba wala kharijahu kuma shi ba a wajen halitta yake ba fa hada wannan bayanin da yake so yayi maka ma'anahu ma'anar wannan bayanin annahu ma'adumun ba Allah duk wanda ya zama da irin wannan ai karshe kawai abin da yake so in ka fahimce shi ba Allah yace baya kam baya kasa baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya dama baya hagu shi ba a cikin halitta yake ba kuma baya wajen halitta sai yake cewa fa hada ma'ana wannan description din da yake maka ma'anarsa annahu ma'lumun ba Allah kama fi kutubi ulama'il kalam kamar yanda ka je cikin wannan littafin na malaman falsafa zaka samu irin haka suke fassara Allah laysa lahu qablu wala ta'tu ko cikin kawaqidi in ka tafi can karshe ina fata an gane ilam arshadaka Allah in ka karanta wannan shi ma za ka ga ya kawo wannan laysa lahu qablu wala ba'du wala ta'tu wala fawqu wala yaminu wala shimalu wala yuqalu mata kana wa kayfa kana wa kaza ta za ka irin wannan ne din ka duba irin wannan littafin shi sa sai a tsoratar da kai a ce kakka zurfa ba cikin ilimin tauhidi zaka bata saboda irin wannan dole ka bata ba aya ba hadisi a fassara ayoyin alqur'ani ga Allah yayi bayanin kansa cikin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sharhi game da waye Allah cikin hadisansa sai a ajiye ayoyin alqur'ani a ajiye hadisan sai a tafi wajen fahimtar wani ba dole a bata ba قوله يعلم السر واخفى قد مالن da yace ubangiji ta'ala ya alamu sirra ya san asirra boye wa akhfa da abin da yafi boyen buya to mun san ce asirra ma hadafat bihi nafs abin da yake wato irin abin zancen zuci shine asirra yanzu ai san me zuciyarka take gaya ma yanzu wani zaman da ya danyi tagumi yana nan yana ta zancen zuciya yana tunanin kaza ko yana cewa kaza shi da zuciyarsa suna ta tattauna ba wanda ya sani amma Allah ya san wannan abin da zuciyarka kuke hira da ita to ba ma wannan ba wa akhfa da abin da yafi wannan sirrin ma da kuke yi da zuciyarka ko abin da zuciyarka take daraya ma ko take darsa maka to abin da yafi wannan buya ma Allah ya san game da kai shine wa akhfa ai ma khatara wa lam ta wato falam tuhaddith bi abunda darsuwa ya a zuciyar ma bata ma fara tattaunawa akan ba ya dai darsu shine wa akhfa ma'ana abunda ya darsu a zuciyar har ma ta fara wasuwaci tana tunani akai baka ga ya kowa ba Allah ya san wannan abun da kake tattaunawa ko yi darsu a zuciyarka har zuciyarka ta fara tattaunawa akan da ma abunda darsuwa ya ita kanta zuciyar bata fara tattaunawa akan ba Allah ya sani amma kuma tare da haka wa huwa ala arshi sawa amma tattare da haka fa ya daidaita al arshi fa kaunuhu ya alamu ma fil ard ka santuwar ubangiji ya san duk abin da ke faruwa a ban kasa wa ma tahta thara da abin da ke karkashin kasa a wa ma tahta al ard da abin da ke karkashin kasa wa ma tahta thara da abinda ke karkashin kasan kasa.
Kai ilimin Allah, ilimin Allah kai sheka Allah.
Duk wannan abubuwan Allah ta'ala a ilimin sa ita sani, amma bayani ne ta al'arshi. Amma ilimin sa ya san abinda ke faruwa a ban kasa, ya san abinda ke faruwa cikin kasa, ya san abinda ke faruwa a cikin kasan kasa. Wannan sanin nasa la ya tanafa kuma bai ci karo ba ma a kaunihi faukal arshi tare da kasantuwarsa fa ya daidaita al arshi. Shi Ubangiji ta'ala ya daidaita al arshi yana sama, amma ilminsa ya shiga ko'ina. Li'anna Allah jalla wa ala, domin Ubangiji mai girma da ɗaukaka, yuhiqu bi kulli shay, ya cewaye kowane abu da sani a dunkule da filla-filla. Wala yuhiqu bihi shay subhanahu wa ta'ala shay'un, amma babu wani abu da ya kewaye Allah da sani. Kaji Ubangiji ya kewaye komai da sani, komai bai kewaye Ubangiji ba da sani. Shi Allah ya kewaye kowane abu da sani, kowane abu kuma ya gaza ya kewaye Allah da sani. Wal khalqu kulluhu, halitta dukkanta da kake kallo, bin nisbati ilaihi, dangane zuwa ga Allah, zagiru kankanwa ce, kala shay, kai shi a wajen Allah duk wannan girman halittar kamar ba komai haka yake ganinta. Ka duba girman sama, ka duba girman ƙasa, ka duba bayanan da Allah madaukakin sarki yayi game da girman halittunsa da mala'ikunsa masu girma, amma ganinsu yake kamar ba komai. Duk girman halittun Ubangiji madaukakin sarki in an danganta su zuwa gare shi, ganin su yake ɗan ƙanƙanana kamar ba komai. Wa huwa al-azim, domin shi al-azim ne, mai girma ne, al-kabiru kuma mai girma ne, al-muta'ali maɗaukaki ne, al-jalilu kuma mai girma ne subhanahu wa ta'ala. Fala naqisu, kuskure ne mu auna shi bi anfusina da kawuna. Ubangijin da yake haka, har ka dinga kokarin kwatanta shi da wani abin halitta, fala da jisu, ba za mu kiyasta Allah mu auna shi ba bi anfusina da kawunan. Kakan ka ji an ce jin Allah, kar ma a kawo irin na wani abin halitta. Kar ka ji an ce ganin Allah, kar ka ji an ce zancen Allah, ka kawo shi da zancen wani mahaluki, kar ka kawo wannan. Kawowar shi kansa kuskure ne mai zaman kanta. Wa ma qadarullah hatta qadar, Allah madaukakin sarki ce ba su san Allah ba hakikanin yanda ya kamata su san shi. Haka wasu malaman suka fassara, wasu kuma suka ce wa ma qadarullah, ai wa ma azzabuhu haqqa azamati, ba su girmama Allah ba yanda ya kamata su girmama shi. Wal ardu, ba su san cewa kasa jami'an, tun daga kasa ta daya har kasa ta bakwai gaba ɗayan su, qabdatuhu ay maqbudatun lahu fi mulkihi wa tasarrufihi, ba su san kasa ta daya har zuwa kasa ta bakwai maqbudatun lahu abar damkewa ce gare shi ba, mulkinta da tasarrufinta din hannunsa yake ba. Idan ka da kake kiftawa baka isa ba ka kifta sai da sanin Allah. Numfashin da ka sheka da wanda ka fitar, Allah ta'ala ya san wanda ka sheka, ya san wanda ka fitar, har ka koma zuwa ga Allah ya san adadin oxygen da zaka shaka, carbon dioxide da zaka fitar, Allah da aladi ya san, ya san na, ya san naka, ya san naka, ya san nasu, ya san na kowa. Wal Allah yake ba san shi ba hakikanin sanin sa ba. Ba a girmama Allah ba hakikanin girmama shi ba a san cewa kasa tun daga ta kasa ta daya har ta bakwai damkar Ubangiji bace yawmal, wato yawmal qiyamah, ranar alkiyama, was samawati, sammai matwiyatun, ababan tattarewa ne biyaminihi, da hannun Ubangiji na dama. Subhanahu, sarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala ya ɗaukaka, amma yushriku na gabarin abinda suke shirkanta shi da shi. Al-makhluqat, gabaki ɗayan halittu, bin nisbati ilaihi, dangane zuwa ga Allah, kala shay, kamar ba komai. Haka Allah ta'ala yake gani duk girman halittun nan, Allah shi a gansa gani yake kamar ba komai. Wa in kanat fi anzarin nasi azima, to mu a idan mutane muna ganin halittun Allah suna da girma amma shi a wajensa baya ganin girma lakin bin nisbati ilayhi kala shay amma shi a wajensa kamar ba komai amama azamatihi a gaban girman sa subhanahu wa ta'ala lakin haula sai dai waɗannan mutane ma qadarullah basu girmama Allah ba hatta qadarihi gurgurdan yanda ya kamata girmama shi shi na ja'adu qudratahu a lokacin da suke musu kudura ikon Allah wa azamatahu da girman sa Allah ta'ala ya sake bada wani misali cikin suratul hajj yace ya ayyuhan nas ya ku mutane duriba matalun ga wani misali an buga muku fastami'u lahu ku saurari wannan misali innal ladina tad'una ay ta'buduna wadanda kuke bautatawa min dunillahi kuma bayan Allah lan yakhluqu dhubaban lan bazasu iya halittar dhubaban kudaba shi wannan dhubaban din ismu jinsin ne wahiduhu dhubabatun guda daya sai ce dhubabatun guda daya kenan an bayyana kuma ana cewa al-muzakkar da al-muannath ana ce mai dhubabatun al-muzakkar dhubabatun al-muannath Allah ta'ala ce ya ku mutane lalle ku sani wadanda kuke bautawa ba Allah ba ba za su taba iya halittar kuda ba walau jitama'u lahu ko da sun yi taron dangi dan su halici kuda wa in yaslubuhumu dhubabu shay'an idan kuda ya fauci wani abu ya sabi wato ya taru wani abu ko ya fauci wani abu daga gare su la yastankizuhu minhu ba za su iya dawo yanzu in kuda ya zo ya hau kan abincin su ya dauka ba za su iya kama kuda su fizge wannan dan abin da ya dauka a abinci ko a abin shan su halittar kuda ta gagari duk kwandila suke nan kawai ci haka ta gagari kwandila halittar kuda kuma ba ma wannan ba su duk wanda ake ganin sun isa a bautata musu a aje Allah a kira su maimakon a kira Allah Allah ya ce in kuda zai zo ya fauci wani abu cikin abincin su ko abin shan su ba za su iya dawo da wannan abin da kuda ainihin wato ya fusga ba daga gare su Allah da kansa ya ce da'ufa talibu wal matlub ay ma'ana da'ufa al abidu wal ma'bud wanda ake bautatawa din ba Allah ba raunin sa ya fito karara wal matlub wa inda suke bautawa wani ba Allah ba su ma raunin sa ya bayyana su bautawa wanda an yi ye kuwa an ce su taru su kuda sun kasa kuma a ji a dinga bautata musu Allah da karshen ayar sai ce ma qadarullah wa inda duk suke bautawa wani ba Allah ba ma qadarullah ba su girmama Allah ba haqqa qadari yanda ya kamata a girmama shi ai ma arafu azamatullah bas san girman Allah wa qudratuhu bas san ikon sa ba wa jalaluhu bas san girman sa ba wa ilmuhu da ilmin sa fahum yaqisunahu shi yasa suke auna Allah madaukakin sarki ala anfusihim da kawunan su walidhalika tanaqasu Allah subhanahu wa ta'ala dan haka shi yasa suke rage suke tauye matsayi da darajar Allah subhanahu wa ta'ala idza kuntum bi ajma'ikum idan har kun kasance gabaki dayan ku min awwalikum ila akhirikum daga na farkon halittar ku har zuwa na karshen halitta wanda za a halitta nan gaba wa jinnakum da aljanunku wa insakum da mutananku wa insikum da mutananku wa jinnikum wa insikum da aljanunku da mutananku la wujtama'atu inda gaba kai za ku hadu li khalqi dhubabin dan ku halicci kuda a kalli shay'in mafi kankantar abu la taftabiuna Allah ya ce ba za ku iya ba wa khususan musamman ma alladhina tad'unahum wa inda kuke bautata musu min dunillahi ko ba bayan Allah min al-aliha na iyayen wato na gumaka wal arbab da iyayen giji lan yakhluqu dhubaban ba za su iya halittar koda kuda ba wala wujita mahulahu koda sun taru domin su halice shi Allah ta'ala ya ce wato malaikata law tajma'u maharatal atiba da za a samu ƙwararrun likitoci su taru wal huzzat da manya manyan masana al huzzat masu kaifin kwakwalwa cikin masana su hadu fil alam a duk duniya was sunna'u da masu kirkirar sana'o'i wal mukhtari'ina da injiniyoyi ma'abota kirkire-kirkire wa taqulu lahum inda duk zaka tattara wa'annan na duniya gaba ɗaya ka ce da su awjidula na zubaban ko da kawai muke so ku samu mana la yastati'un bala fiya ma annahum tare da cewa fa su wa'annan da likitoci da injiniyoyi da manyan masanan nan fa yastati'una amma fa za su iya anyabulul bawakhir alhajila za su iya kera jiragen ruwa manya-manya kaga an kera mutum ne bai kera jirgin ruwan da zai yi wata shida wata shida ana loji wata shida ana saukewa wallati fiha matarat kaga an hada ci katan wato sun kera katan jirgin ruwan da hadda tashar saukar jiragen sama a cikin sa almatarat wa tahmilu at-ta'irat kaga jirgin ruwa ne yana daukar at-ta'irat jiragen sama a cikin sa akwai gurin shawagi da saukar jiragen sama wato mata wajen saukar jiragen sama a ciki da kuma su kansu jiragen sama wa yabunu za ka ga suna iya wato yabunu ta'irat su halicci kuma jiragen saman alkabira manya-manya ya kadiruna ala sun'i hadhihi al-ashiya suna da iko Allah ya ba su damar su yi waɗannan abubuwan amma khalqud duba amma halittar kuda wa ida'ur ruhi bihi da kuma sanyawa kudar rai wala yastati'un bala siya ba hum yusawwiruna surata dhubab ya abunda za su yi maka shine su zana maka hoton kuda amma khalqul dhubab yake cewa wal insan za su iya zana maka zanan mutum wasabu'i za su iya maka zanan as-sabu'i zakoki wa nahwi zalika da makamanta haka duk za su iya zana lakin la yastati'una an yaj'aluhu yamshi wa yatakallam sai dai ba su da ikon da za su iya sanya wannan abin da suka zana yamshi a ganshi yana tafiya a ga sun zana kuda yana tafiya ko sun zana mutum gashi yana tafiya ko kuma wata dabba cikin dabbobi wa yatakallam kuma a samu wannan abin da suka zana yana magana innama yukhaffituna faqat takhtita abinda kawai suke iyawa shine su yi zanan za su iya zana zane lakinna nafkhar ruhi sai dai busarai min amri Allah jalla wa ala wannan al'amari ne na ubangiji mai girma da daukaka fa kaifa to daga nan za ka gane ta yaya yuqasul khaliq za a iya auna mai halitta jalla wa ala bil makhluq da abin halitta la tablughu al uqul hankula ba su kisa su gano hakikanin Allah ba wal auha fahimta duk kaifin fahimtar mutum bai kisa ya gano hakikanin yanda Allah yake ba wala tatakhayyaluhu al afkar tunanin nika kai tunani har ka gaji tunaninka ba zai iya baka takhil ba zai iya maka bayanin yanda Allah yake ba shi sa shi Allah sai dai ayi hakuri yayi bayanin yanda yake kuma yayi bayanin yanda yake cikin surori cikin ayoyin alqur'ani haka cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ba yanda zaka san hakikanin ubangijin da kake bautawa sai ka karanta ayoyin alqur'ani ka koma zuwa ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam bisa kyakkyawar fahimta lokaci ya cin mana insha Allah za mu tsaya a wannan gaba abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk